Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Niger ta gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad, ko kuma a kama shirye-shiryen namu koda yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Sauraronmu, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilo Hashin Gumal da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku marhaban lale a shirinmu na daren ranar Juma'a 14 ga watan Yuni. Bayan labaran duniya, za a ji cewa bayan hukuncin kotu, gwamnati da kungiyar malamai sun ci gaba da karce ƙasa a Niger.
Ba mu yarda ba, muna kira waje magoya bayanmu, kar su tsoro ba ja da baya, kar su jerin wannan jarabawa.
Ga yi liga mai doki, tunan kai nan baka je ba, kenan an shahe ka fata fata, baka da wata magana.
Za a ji ƙarin bayani kan arangamar jami'an kiyaye haɗura da direbobi a yau din nan a dutse jihar Jigawa. Yau Juma'a ce, don haka bayan labaran duniya za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi. Kamar kullum, lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 2-2-2-5-2-6-5-5. Muna kuma tafa da labaran wasanni. Yanzu kam sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Juma'a ne alƙalan Sudan ta Kudu suka ce duk da cewa shugaban ƙasa Salva Kiir ya kori abokan aikinsu 14 za su ci gaba da gudanar da zanga-zanga har sai an biya musu buƙatunsu. Alƙalan dai sun fara yajin aiki tun ranar 1 ga watan Mayu, suna buƙatar shugaba Kiir da ya yi musu ƙarin albashi, ya kuma aiwatar da wasu sauye-sauye a fannin aikinsu, ya kuma cire shugaban alƙalai Chan Rek Madut daga bakin aikinsa saboda watsin da ya yi da buƙatun nasu. A wani taron manema labarai da aka yi a birnin Juba, Bod Lul Wang, mai wakiltar alƙalan na Sudan ta Kudu, ya ce alƙalan sun yi matuƙar taɓuwa da jin abin da Kiir ya yi na yin amfani da ikonsa na shugaban ƙasa ya kafa dokar da ya yi ranar Laraba. Wang ya ce alƙalan Sudan ta Kudu sun gudanar da wani taron gaggawa a yau Juma'a a Juba da sauran garuruwa a faɗin ƙasar domin tattaunawa kan korar da aka yi wa wasu alƙalan. Alƙalan da yana kira ga shugaban ƙasar cikin gaggawa da ya dawo da waɗanda ya kora, ya kuma biya musu buƙatun da suke nema, ya kuma ce baki ɗaya alƙalan suna goyon bayan 'yan uwansu da aka koran.
Ƙasashe biyar na gabashin nahiyar Afirka na fama da matsalar ƙarancin abinci biyo bayan samun damuna marar kyau ta uku a jere, a cewar Cibiyar Abinci ta Duniya da Ƙungiyar Manoma ta Duniya. Yankunan ƙasashen biyar da suka hada da Somalia da Ethiopia da Kenya da Tanzania da kuma Uganda baki ɗaya sun sami ƙarancin ruwan sama. Matsalar fari da suka fuskanta haɗi da wata tsutsa mai lalata kayayyakin amfanin gona sun jefa miliyoyin mutane a gabashin Afirka cikin ƙarancin abinci. Duk da yawan lalacewar kayan amfanin gona, an sami asarar dabbobi wanda hakan ya haddasa ƙarancin madara. Cibiyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana kyautata zaton halin da gandun dajin da dabbobi ke ciki zai ci gaba da taɓarɓarewa har zuwa watan Oktoba, lokacin da damuna za ta sake zuwa.
To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jigogin 'yan majalisun Amurka masu bincike kan katsalandan ɗin ƙasar Rasha a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016 na buƙatar ɗan shugaba Donald Trump na farko ya gurfana gabansu domin ba da bahasi kan ganawar da ya cikin watan Yuni da wata lauyar Rasha da aka yi tunanin tana da bayanan da za su iya ɓata mutuncin abokiyar takarar mahaifinsa Hillary Clinton. A jiya Alhamis ne shugabar marasa rinjaye a majalisar dattawa Nancy Pelosi ta rubuta a shafin Twitter cewa bayanin da aka bada cewa kwamitin kamfen ɗin shugaban ƙasa Donald Trump ya yi ƙoƙarin haɗa kai da Rasha wani abin takaici ne. Ko bayan babban ɗan Donald Trump, shi ma surukinsa Jared Kushner, ana kyautata tsammanin zai gurfana gaban majalisar. Haka kuma 'yan majalisu na jam'iyyar Democrat na buƙatar janye izinin tantancewar tsaro da ta kushna da kuma ta babban mai baiwa shugaban kasar shawara. Su kansu ‘yan majalisar Republican sun faɗi cewa zai kasance abin alkhairi ga shugaban ƙasa ya janye ‘ya’yansa daga harkokin gwamnati, ciki har da Kushner wanda ke auren ‘yar shugaban Trump ta farko, wato Ivanka.
Shugaban Amurka Donald Trump shi ne babban baƙo a bikin cika shekaru 100 bayan da Amurka ta shiga yaƙin duniya, inda sojojin Faransa suka gudanar da shagulgula da suka haɗa da kaɗe-kaɗe da wasanni da jiragen saman yaƙi masu shawagi a sararin samaniya. An kwashe sama da sa'o'i 2 ana gudanar da bikin. Tutocin Amurka da na Faransa sun yi ta kaɗawa a zagayen sansanin, wato sanannen dandalin nan na Camps Elysees, inda dakarun Amurka suka yi maci tare da dubban dakarun Faransa ɗauke da kayayyakin yaƙi irinsu tankokin yaƙi da makamai masu linzami. Sama da ‘yan sanda 3,500 suka mamaye wajen bikin domin samar da tsaro na daƙile yiwuwar harin ta’addanci. Wannan biki da aka gudanar a Faransa ya zo ne shekara guda bayan da wata babbar mota ta kai hari ta kashe mutane 86 a birnin Nice, harin da kungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai shi. Da suke sallama a yau ɗin nan Juma'a, shugaba Trump da shugaba Emmanuel Macron da matarsa Bridget sun yi tafiya tare kafin Macron ya jinjina hannun Trump na wasu ‘yan daƙiƙoƙi, wanda hakan ya zama wata al'ada ga shugabannin biyu. To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji, an yi arangama tsakanin jami'an kiyaye haɗura da na road safety da direbobi a dutse jihar Jigawa, inda aƙalla mutum guda ya mutu. To, ɗazu wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sandan jihar Jigawa SP Abdul Jinjiri, wanda ya ce,
da safe muka sami labari cewa akwai matsaloli na tsakanin direbobi da kuma su hukumar kiyaye haɗarika na nan jihar Jigawa. A jin hakan, 'yan sandanmu suka garzaya gurin, kuma alhamdulillah da yawan mutanen da suka tara a gurin an fara warware matsala. Abubuwa sun fara lafawa, makatattan sai kuma ga hukumar civil defense suka zo suka kama, ko yawan mutane a gurin da suka gani suka razana suka kama harbe-harbe. A ƙarshe suka sami direba ɗaya wanda ya ce gagarin kunan atake, kuma suka samu ɗan sandanmu ɗaya wanda suka ji mara rauni. Magana da muke da kai yanzu, yana nan yana karɓan magani a babban asibiti na Dutse, wato Rashidi Shakoni.
To, amma menene ya haɗa su direbobin nan da su jami'an road safety din?
To, abinda bincike ya dan fara nuna mana shi ne cewar sun yi kame ne na, wato, na'urar ƙayyade gudu na motoci a kan hanya, kuma direbobin suka tirje cewar ba su yarda da wannan doka da ake nema a assasa ba.
To, yanzu shi waccan wanda ya mutu a wani hali ake ciki kenan da iyalansa?
To, alhamdulillah, abinda kwamishinan 'yan sanda ya yi a kan lokaci, wato ya kira masu ruwa da tsaki, wato CCP Rashid Olatunde Akinchude, ya yayyafawa wato hayaniyar ruwa a kan lokaci, inda aka samu nutsuwa da kwanciyar hankali. Saboda da zarar wannan abu ya faru bai wata-wata ba wajen gayyato duka masu ruwa da tsaki, musamman 'yan uwan mamaci da su hukumar kula da sufuri da sauran masu ruwa da tsaki, aka tattauna da su.
Zance ya wuce kenan ko kuma akwai bibiyar yadda lamarin shari'a za ta yi aikinta? Misali,
ai ina kwamishinan 'yan sanda abin da ya tabbatar musu cewa za mu gudanar da bincike na kwakwam a kan wannan sabga da ta faru, kuma insha Allahu za a fitar wa mai gaskiya gaskiyarsa. To, wannan magana da lafuzan wannan kwamishinan 'yan sanda ya yi sun daɗa tausar zukatan al'umma, kuma sun yarda da abin da kwamishinan 'yan sanda ya faɗa. Saboda sun san dattijo ne, duk abin da ya faɗa lallai yana aiwatarwa, shi yasa suka daɗa kwantar da hankalinsu.
To, a gaida na Kwari, bari mu kuma kaɗa jamhuriyar Nijar, inda wata kotu ta kori ƙarar malaman jamhuriyar ta Nijar ta buƙatar gwamnati ta janye batun jarabawar malamai. Silimu Muna Barma, gare ka.
Kungiyoyin malaman makaranta na Kozi da Sinaseb ne suka shigar da karar gwamnatin ta Niger a gaban kotun ta Conseil d'Etat domin ta fayyace musu matsayin wannan jarabawa da suke ganin ta tamkar wata hanyar korar malaman makaranta daga aiki. Sai dai da take bayyana matsayinta akan wannan batu, kotun ta yi watsi da wannan kara. To koya kungiyoyin na malaman makaranta suka ji da wannan matsayi? Sha'ibu Dambaji jigo ne a kawancan cause da Sinaseb.
Wannan shari'ar da mun kai ta refere ne ko? Refere ita ce shari'a ta gaugawa ko? Kenan dai ba ƙari shari'a ba. Tunda ba a je an kai nazari akan hujjojin da muka bada dan mu ci a soke wannan jarabawa ba mu ƙare ba.
A ci gaba da yunkurin ganar da jama'a manufar da ta sa gaba wajen shirya wannan jarabawa, gwamnatin ta Niger ta aike da tawagogin haɗin gwiwar ministoci da shugabannin kungiyoyi masu zaman kansu zuwa yankunan karkara. Saboda haka jin wannan hukunci na Conseil d'Etat ya sa Malam Lawali Adamu da ke cikin waɗanda suka yi wannan zagaye cewa
lokacin nan da ake cika wannan rigingimu ita gwamnati ta kai mu Conseil d'Etat wata takarda ita ba ta shaida SK tana da incin ta yi wannan aikin ko ba ta da incin wannan aikin. Conseil d'Etat ta hidda are ta ce gwamnati dole ne tana da haƙƙi ta je ta gwada malaman makarantar ta tace ta gani gaske.
Sai dai shugabannin kungiyoyin malaman sun ce suna nan akan matsayinsu na ci gaba da kalubalantar wannan jarabawa. Hasali ma sun buƙaci magoya bayansu su ƙaurace mata.
Ba mu yarda ba, muna kira waje magoya bayanmu, kar su tsoro ba ja da baya, kar su jerin wannan jarabawa.
Masu kare manufar gwamnatin na tabbatar wa malaman makaranta cewa jarabawa a gobe 15 ga watan Yuli ba fashi.
Ga hili ga mai doki, wanda aje takarda ta yi, kuma an ka hiddo suna ne cikin takarda wanda ya kamata ka kai gwaji, sunan kai nan. Baka je ba. Kena an shahe ka fata-fata ba ka da wata magana. Yosu wa'anda suka kyan gobe in baka shi gwajin ba aka kore ka aiki su za su ɗauka lura iyalinka. Ka hau sai kai zaman kashe hundu.
Yanzu dai ana iya cewa mai abu ya rantse marar abu ya rantse. Takun saka tsakanin malaman makaranta da hukumomin ilimi a jamhuriyar Niger ta samo asali daga wani shirin binciken hukumar yaƙi da cin hanci da ya bankaɗo dubban malaman kwantaragi na bogi. Lamarin da ya sanya gwamnatin kasar jan kafa wajen biyan albashin malamai waɗanda su kuma a nasu ɓangare suka yi ta ƙauracewa ayyukan koyarwa a tsawon shekarar karatun bana. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Suleiman, an jima kaɗan za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa. Kafin nan ga ƙarin bayani.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
Da alamar ga wani a kan layi, muna sauraron malamin.
Sunana Yahu Suleiman Dace, karamar hukumar Kauru jihar Kaduna tarayyar Najeriya.
To ka dan yi nesa da radionka in ba haka ba layinka zai katse ana samun tangarda. Ci gaba.
Okay, so madama. To na ji bata yawa da sauka shine batu ne na kotu da sadakatar da yin malai. To tsakanin da Allah ba mu gizarci haka ba, kuma kotunan Najeriya abin da muke zargin su dama matattara ne na barayi. To kaga hakan yana ƙara tabbatar mana da cewa ba abun doka ita kanta kotunan Najeriya akwai matsala. Ya kamata su gyara. Da mu kuma da batu da aka yi na shi wannan mai garkuwa da jama'a da har mun lawaya yana zuwa kotu wai maimakon asibi. To kaga duk wannan abubuwa ne dake ƙara nuna mana cewa dama lauyoyin Najeriya barayi ne a fake. Dama duk abin da ake a Najeriya wallahi lauyoyi sa hannunsu su suke.
To da fatan za a ji a gyara. Bari mu je mu Kaduna. Wake kan layi a Kaduna?
Kalmar si barka da lasariya.
Barka da warhaka.
Yara kuma Murtala ne, ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Haji Murtala gare ka.
To ina da magana biyu a gurguje. Gaskiya zamu dinga mamaki a ce kamar shi ministan wutar lantarki Basho na ya dinga cewa wai gwamnatin da ta lallata. Ai mu dama sun gaya mana ne mu zaɓe su don Allah ta za su gyara. Bai kamata ma wannan gwamnatin ma'aikata a ce da baka san Allah ta bane ka ce a zaɓe ka ka gyara. Ai mun zaɓe ka don gyara ne. Maganan a tuna mana wasu Allah ta ma mu ba shi bane yayi abin da ya kamata. Sannan kuma gaskiya na tausaya ma PDP da aka yi haka, wanda mu karshe gwamna a nan Kaduna wanda ya raba masarautu gaskiya dai da kwanjin iya shi jagoranci a ce sun zaɓe shi. Tunda ni ba dan PDP ne, gaskiya na tausaya musu. a tashi lafiya.
To mun gode da ra'ayinka, bari mu je mu jigawa wake kallayi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Awon lafiya.
Lafiya, muna jin ka, lafiya kalau.
Alhaji Awo ne daga Gujin-Gutar local government.
To Alhaji Awo, muna jin ka.
Alhaji Awo.
To Alhaji Awo, muna jin ka. Layinka ya katse. To bari mu koma Kaduna. Wake kallaye a Kaduna?
Malam Ibrahim ka almasi, barka da dare.
To mai riwa, muna jin ka.
Sunana Alhaji Musan Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawu Kaduna, Najeriya.
To gare ka.
To alhamdulillah, ni ina gaskiya na so dan yi tambaya ne ga tan me yashi shugaban jam'iyya wani bangare a APC a jihar Kaduna. Irin wa'annan maganganu da yake faɗe akan gwamnatin jihar Kaduna, ni ina ganin kawo ba shi ne maslaha ba. Mun muna kira da gwamnatin jihar Kaduna, Malam Nasiru ɗan Rufa'i ya yi ƙoƙari da zai janyo hankali akan Tijjani Ramalan da Dr. Hakim Babu Ahmad. To dan mun su muke ganin mutuncin su a cikin wannan jam'iyya, kuma mun tabbatar da irin gudunmawar da suka bada. Amma kai san me yashi, irin maganganun da kake faɗe dangane da Malam Nasiru ɗan Rufa'i, gaskiya ba shi ne maslaha ba. Kuma maganar da mun tabbatar da cewa kai baka zaɓi Malam Nasiru ba.
To da fatan za su ji su gyara. Har yanzu dai mun makale a Kaduna, wake kallaye Aliyu.
Takwaranka ne Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna.
To Alaramma.
To gaskiyar magana dangane da kotu da ta dakatar da wato hukumar INEC, abin bai dace ba, kuma ya nuna kotun nan bata ma san abin da take yi ba. INEC ba ita ce ta shirya cewa a ma wato Dino Malai kiranye ba, a jama'a su ne suka shirya haka. To ashe idan kotu har za ta dakatar da wani, to waɗannan jama'an ya kamata a ce sun dakatar da su na cewa me yasa za su yi ma dan majalisar su kiranye, ba wai hukumar INEC ba. Hukumar INEC doka ya kafa ta, kuma tana aiki ne dan jama'a. Saboda haka a bar hukumar INEC ta ci gaba da aikinta, shi kuma jama'a su zabar ma kansu abin da suke bukata.
To Malam Ibrahim, baka ganin sun bu layin ka ya katse? To kamar yadda muka ce da yau jama'a ce dan haka.
Hello Malam Ibrahim.
To muna jin ka, muna jin ka.
Yawa, to sunana Musa daga Kwangila Zaria.
To har ila yau Zaria din, muna jin ka.
Sunana Musa daga Kwangila Zaria.
Eh, muna jin ka Malam Musa.
Yawa, wato ra'ayina a wannan rana ta Juma'a, babban rana, shine ya kamata da musulmi da kirista mu koma ga Allah, burka roko kaman musulmi burka yawaita addu'o'i. Allah ta'ala ya ba Buhari shawara lafiya, sannan kuma Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu. Haka ma kristan mu da kofa, gaskiyar magana fa abin da ya fi a zaman lafiya daɗi a wannan rayuwa da muke ci. Domin wannan kunar bakin waken da wa'innan ƴan ta'adda suke yi da sauran sace-sace da ake mutane, abun ya yi yawa. Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali da abin da lafiyar za ta ci a ƙasar mu.
Amin Malam Musa. To bari mu kaɗa Nasarawa, wake kallaye a Nasarawa.
Assalamu alaikum, sunana Shafa Le Katin Magaji Danya Musa a kuma jihar Nasarawa. Malam Ibrahim, barka da aiki.
To Shafa Le, shafa mana muji.
To Malam Ibrahim, Ubangiji Sarki Allah ya sa mu zauna lafiya a wannan ƙasa na Najeriya.
Amin.
Yawa, na biyu ina son dan jawo hankalin shugabannin mutanen Kudu. A gaskiya fi sabilillahi, maganan raba kasar nan ina son in jawo hankalin su, su taimaka su zauna da wannan dan jagora nasu wanda ya fito yana wannan fafatuka na maganan cewa a raba kasa. Ya koma fa ya zauna ya yi nazari ya yi tunani, in kuma shi bai sani ba ya koma ya tambayi shugabannin su na baya irin wahalan da aka sha kafin kasar nan a samu zaman lafiya a wannan kasar. Saboda haka ina so in jawo hankalin su zauna da shi su gaya mishi gaskiyar magana. Kuma iyayenmu na arewa su ma a halau a zauna a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa namu Najeriya. Kuma Allah ya tabbatar da alheri, kuma Allah ya sa mu gama da wannan duniya lafiya.
To mun gode Shafali, har ila yau dai ga kira. Wake kallaye, wake kallaye.
Assalamu alaikum, Ibrahim Almasi Garba, kana magana da Sanusi Najeriya da Kamadalla.
To Sanusi Najeriya, muna sauraron ka.
Wallahi Ibrahim Almasi Garba a gurguje, ni dai ina ta neman ku, ba na samun ku, sai yau Allah ya sa an na same ku. Amma sai ran juma'an Allah ya taimu na da mawuni.
To da alamar kuma kana magana kuma sai kuma layin ka ya katse ko da iki ka ce da mun sai ranar juma'an Allah da zaka wato mi zuwa zaka ce wani abu. To bari mu je mu Abuja, wake kan layi a Abuja.
Assalamu alaikum Alhaji Ibrahim, barka da yamma.
Wa alaikum salam, barka da.
Allah sunana Salisu Dauji da driver, ina kira daga anguwan Fulani nan Abuja Nigeria.
To Malam Salisu muna jin ka.
Wallahi na kai shekara 4 kenan ina neman ku musamman ranar Juma'a, sai yau Allah ya bani fara.
Ikon Allah.
To masha Allah. Wato ni abin da nake so yin magana kaman maganan su road safety ne. Gaskiya magana ba karamin takurawa suke yi wa direbobi ba akan musamman akan wannan na'ura ta rage gudu din nan. Domin yau kaman kwana 5 kenan na shiga Kano, ina traffic light MC ne, ina tuka motan kaya ne. Road safety suka zo suka kama ni akan maganan abin nan speed limit din nan. To na ma yi musu magana cewa to akwai speed limit a office din su nan, ni in shirya in je su makala mun, sai suka ce wallahi su ma babu yanzu, daga Abuja ne ake zuwa, kuma kamfani ne wane ne. Sannan na biyu ma ba ma road safety kawai, musamman kaman Kano da Jigawa, mu direbobin daukan kaya da na fasinjoji muna samun matsala da takurawa irin na jami'an tsaro, musamman Karota, GIO, road safety da 'yan sanda na MPD da sauransu.
To da fatan hukuma za ta gyara a rinka samar da ita wannan na'urar, saboda kar karancin ta jawo matsala. To bari mu je mu kwanta gora, wake kallai.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kuna magana da Basiru Idris daga kawun kwanta gora.
Eh, muna jin ka.
Yawa, ni ra'ayina a yau shi ne, a gaskiya bayyana nan namu da samu gaskiya ba kai mana adalci, saboda dama sun riga sun san duk abubuwan da ke faruwa, kuma akan haka mun ka zabe.
To da fatan za su gyara, mun gode ma kowannen ku da ibada gudunmawa a wannan shirin, da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu. To ga kuma shiri na gaba.
Wasanni a takaice. Yau makwani 22 kenan da kulab-kulab din kwallon kafa na kasar jamhuriyar Kamaru suke fafatawa kulab din Edin Irice ta farko akan allon wannan shekarar da maki 39, sai mu bi mata ta biyu ita ce kulab din kwallon kafa ta Apeges da maki 37, sai kuma ta uku kulab din kwallon kafa ta Dragon da maki 34, amma bata buga wasa guda ba. Sai kuma waɗanda suke jallayi sune Kanun da Yawunde a matsayin 16 da maki 21, kulab din Colombe ita ce ta 17 da maki 20, amma ita ma akwai wasa guda ɗaya bata buga ba. Sai kuma kulab din Lyon Blaise ita ce ta 18 da maki 18. Sai waɗanda suka fi kowa zira kwallaye a ragar takwarorin su, France Elim shine na farko dan kulab din Edin wanda ya zira kwallaye guda 10. Sai kuma mai bi masa na biyu Raymond Poso dan kulab din Apeges wanda ya kwarara kwallaye guda 9 a ragar takwarorin sa. Sai kuma na uku Ronald Ega shi kuma dan kulab din Dragon ne ya watsa kwallaye guda 9. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Ga shirin muryar Amurka da zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. A wani yunkurin nuna cewa Amurka ta kuduri aniyar taimakawa kasashen Afirka yaki da ta'addanci, ta yi ta yin ba da tukucin miliyoyin dala wa duk wanda zai tsegunta mata labarin da zai kai ga gano inda manyan kungiyoyin da ke da alaka da Al-Qaeda suke, kamar Harakat Shabab Al-Muhajidin ko kuma Al-Shabab. Kungiyar Al-Shabab da aka lissafa ta cikin kungiyoyin ta'addanci na kasashen waje tun shekarar 2008, tana gwagwarmaya kwace ikon mulkin Somalia ne tare da kai hare-haren ta'addanci a ƙasar Kenya. Ita ce take da alhakin halaka dubban fararen hula a Somalia, ta kashe masu fafutukar neman zaman lafiya da ma'aikatan agaji na ƙasa da ƙasa da 'yan jarida da fararen hula da ma sojojin ƙungiyar ƙasashen Afirka da ke taimakawa wurin wanzar da zaman lafiya da farfaɗo da ci gaban al'umma a yankin. Dubun dubata mutane ne aka tilastawa arcewa daga gidajensu saboda tsananin yakin da Al-Shabab ke yi da ƙasar Somalia. akan yaki da ta'addanci Amurka ta saka ba kungiyar takunkumi kan duk abubuwan da ya shafi hanyar samun kudin shiga ta hana ta amfani da kadarorinta tare da hana 'yan Amurka yin hulɗa da 'yan kungiyar bugu da ƙari yanzu Amurka ta ƙara da tayin tukuci bisa duk wani labari da zai kai ga sanin mabuyar manyan shugabannin kungiyar Al-Shabab guda biyar Amurka ta yi tayin bada tukuci dala miliyan 5 kan kowane shugaba bisa ga labarin da zai kai ga gano Fuad Muhammad Kalafa dan asalin Somali da Sweden an kuma san shi da suna Fuad Songale na biye da shi shine Bashir Muhammad Muhammad wani babban komandan Al-Shabab wanda ake kyauta da zatan an haife shi ne tsakanin shekarun 1979 zuwa 1982 sai kuma na uku Mutar Robo mai shekaru 43 da haihuwa wanda kuma ya taba zama kakakin kungiyar yana dauke da passport din kasar Eritrea akan waɗannan mutane biyu kuma da su ma shugabannin Al-Shabab ne Amurka tana tanye tukuncin dala miliyan 3 kan bisa kowannen su kan labarin da zai kai ga gano kowane ɗaya daga cikin su waɗanda abun ya shafa su ne Abdullahi Yare shine shugaban leƙen asiri sai kuma Zakariya Ismail Ahmed Hasi wanda aka sani da suna Zaki Madobe Amurka ta bada tabbacin tantance duk wani labari da aka tsegunta mata cikin sirri tare da kare wanda ya tsegunta mata idan ma ta kama a sake masa mafaka a ko'ina a duniya Amurka a shirye take ta yi masa haka idan kana da labari akan kowane cikin waɗannan mutane guda biyar ka tuntubi sashen tsaro wato Regional Security Office a ofishin jakadancin Amurka mafi kusa da kai ta rigizo kuwa ana iya amfani da www.rewardsforjustice.org ko kuma ta saƙon email a rfj@state.gov. Shirin Amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
To gaida da Malam Garba. Yanzu kuma ga Sarfilu Hashin Gumal ya dawo da labaran duniya amma a takaice.
A yau Juma'a ne alƙalan Sudan ta Kudu suka ce duk da cewa shugaban ƙasa Salva Kiir ya kori abokan aikin su 14 za su ci gaba da gudanar da zanga-zanga har sai an biya musu buƙatunsu. Alƙalan dai sun fara yajin aiki ta ranar 1 ga watan Mayu suna buƙatar shugaba Kiir ya musu ƙarin albashi ya kuma aiwatar da wasu sauye-sauye a fannin aikinsu. Ya kuma cire shugaban alƙalai Chan Rek Madut daga aikinsa saboda watsin da ya yi da buƙatun nasu. Ƙasashe biyar na gabashin nahiyar Afirka na fama da matsalar ƙarancin abinci biyo bayan samun damuna mara kyau ta uku a jere a cewar cibiyar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar manoma ta duniya. Yankunan ƙasashen biyar da suka haɗa da Somalia da Ethiopia da Kenya da Tanzania da kuma Uganda baki ɗin sun samu ƙarancin ruwan sama matsalar fari da suka samu haɗe da wata tsutsa mai lalata kayayyakin amfanin gona. Sun bar miliyoyin mutane a gabashin Afirka cikin ƙarancin abinci. Jigogin 'yan majalisun Amurka masu bincike kan katsa London ɗin da Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasa na shekara 2016 na buƙatar ɗan shugaba Donald Trump na farko ya gurfana gabansu don ba da bahasi kan ganawar da ya yi cikin watan Yuni da wata lauyar Rasha.
To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu. Kafin in sallama da ku ga saƙon taya murna ga magayaƙin Duguri Malam Muhammadu Bayara wanda aka raɗa suna ma 'ya'yansa 'yan biyu a yau ɗinnan juma'a a unguwar sarkin yaƙin gajin Duguri a ƙaramar hukumar alƙalerin jihar Bauchi. Allah ya raya su. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumul da ya tani gabatar da shirin da Julie Lesser's Creation wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan Musulman Al-Tarwali, ni naku Ibrahim Kalamu Sigarba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri. Huta lafiya sai kuma gobe.